sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare Murtala Faruk Sani da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Asabar 15 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar kwadago ta bada hujjar kin amincewa da rabawa ƴan ƙasa naira biliyan 500 a wannan matsayi na samun sauƙin cire tallafin man fetur da aka yi. Daga nan Ibrahim Kalmar Sanjarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labarin duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara shan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. An kwantar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa a yau Asabar, amma yana cikin koshin lafiya kamar yadda ofishinsa ya bayyana ba tare da nuna alamun mika mulki ba. Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi dadewa kan karagar mulki ya yi korafin ciwon kirji amma yana cikin hayyacin sa sosai a lokacin da yake kan hanyar sa ta zuwa asibitin Sheba dake garin Tel Hashoma, kuma da kansa ya taka ya shiga dakin gaggawa, in ji gidan talabijin National 12 a na Isra'ila. Ya kuma kara da cewa ba a gusar masa da hankali ba, kuma babu wani aikin tiyata da za a yi masa da za ta bayyana cewa ba zai iya aiki ba. Kawo yanzu dai ba a bayyana wanda zai maye gurbin sa idan bukatar gaggawa ta maye gurbin nashi ta samu. Netanyahu, wanda aka zaba karon farko a matsayin Prime Minister a shekarar 1996 a jam'iyyar Likud mai ra'ayin mazanjiya, ya kasance mai kurjini da ra'ayin riƙau, inda yake jagorantar juyin juya halin yanci a Isra'ila, yayin da kuma yake amincewa da samar da zaman lafiya da Falasɗinawa da ƙasashen duniya suke goyon baya, da kuma tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba, domin yaƙi ya haifar da kusan rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki da lalatawa ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai hari kan ma'aikatan kiwon lafiya na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce wasu hare-hare 50 da aka kai kan cibiyoyin kiwon lafiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane 10 tare da jikkata wasu 21 tun bayan da aka fara yaki tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar tsaro ta RSF watanni 3 da suka gabata. Rick Brennan, daraktan agajin gaggawa na ofishin yanki na hukumar WHO a gabashin Bahar Rum, ya ce tashin hankali da rashin tsaro da ake ci gaba da samu tare da ci gaba da kai hare-hare kan cibiyoyin kiwon lafiya da takaita samar da muhimman kayayyakin kiwon lafiya na jefa al'ummar Sudan cikin halin ni'yasu ba tare da wata mafitar siyasa ba. Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda tsarin demokuraɗiyya ke tafiya a halin yanzu a ƙasar. A cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press da cibiyar binciken lamuran yau da kullum ta NORC ta gudanar, kusan rabin Amurkawa, wato kashi 49 cikin 100, suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka. Kashi 10 cikin 100 ne kacal suka ce komai yana tafiya daidai a tsarin demokuraɗiyyar, yayin da kashi 40 cikin 100 kuma suka ce ba yabo ba fallasa. Manyan jam'iyyun siyasar kasar ma sun sami karancin maki dangane da yadda kowace su take tabbatar da aƙidun demokuraɗiyya. Kashi 47 cikin 100 sun ce 'yan demokrat na yin aiki maras kyau ta fannin aƙidun demokuraɗiyya, yayin da kashi 56 na ƙuri'un suka ce 'yan republican kan iya yin aiki mafi kyautattuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum cewa cire janar na sojin Rasha Manjo Ivan Popov wani shahararren al'amari ne, domin da alama an kore shi ne saboda bayyana wata damuwa ba wai rashin ƙwazo kamar yadda aka yi zargi ba. A cikin wani faifan bidiyo da ya bayyana, Popov ya zargi ma'aikatar tsaron Rasha da yankan baya da kuma cire ruhin sojoji a cikin mawuyacin lokaci da tsanani. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce rashin amincewar jami'an Rasha kan sojojin Rasha yayi daidai da abin da shugaban narodnar Wagner Yevgeny Prigozhin yayi bayan borin da yayi a watan Yuni shekara ta 2023 shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabin sa na yau da kullum a ranar Asabar cewa rundunar sojin Russia a yankunan kudanci da gabashin kasar mu suna bada duk abin da zasu iya don dakatar da mayakan mu Zelensky ya kuma ce har yanzu gwamnatin Ukraine bata kammala yunkurin da take yi na neman goyon bayan kasashen duniya ba manyan jami'an diplomasiyar India da China sun tattauna da juna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia a Jakarta Wang Yi ministan harkokin wajen China ya shedawa takwaransa na kasar India Subrahmanyam Jaishankar cewa akwai bukatar kasashen biyu su daidaita kawancen da ke tsakanin su a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar kasashen biyu ne na iyaka mai tsawon gaske da juna inda alakar da ke tsakanin rundunonin sojin nasu za ta yi tsami amma yarjejeniyoyin kai iyaka da dama da aka kulla sun so mai inganta alakar tasu duk da haka a cikin shekara ta 2020 sojojin sun yi arangama da juna inda aka kashe sojojin India 20 da sojojin China 4 ma'aikatar harkokin wajen China ta ce India ta amince da wani zagaye na tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kan iyaka
Murtala Faruk sanyin nake ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kungiyar kwarago ta ba da hujjajin amincewa da rabawa ƴan ƙasa naira biliyan 500 a wani matsayi na samun sauki kan cire tallafin man fetur. Kungiyar ta ce idan ana son ƴan ƙasa su samu sauki, to fa sai an biya ma'aikata albashin naira 300 kowane wata. To sai dai manazarta na ganin ƙara albashi mai yawa, hakan ba shi ne mafita ba. Wakilin muryar Amurka na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aika mana Madina Dauda.
Kwadago ta Najeriya wato NLC ta yi fatali da shirin bayar da tallafi na naira biliyan 500 ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar inda ta ce hakan ba zai wadatar da al'umman kasa ba musamman ma irin wahalhalu da ma'aikata ke fuskanta sakamakon cire tallafin man fetur da aka yi a kasar sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta kasa Comrade Nasiru Kabir ya ce wajibi ne gwamnati ta ƙara wa ma'aikata albashi har naira 300 domin ba su damar shawo kan taɓarɓarewar tattalin arzikin
maganar gaskiya shine mun fada cewa in dai har da gaskiya ake yi a ba karon ma'aikaci naira 300 ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kudade a kasar nan in dai aka kauda maganar cin hanci da rashawa da kuma babakire da shugabanni suke ba kudaden da muke da su a kasar nan sun wuce tunanin mutum in aka raba wannan kudade to sauran kuma radadin da ƴan Najeriya su ci gaba da ji shi kuma ayaya kuma biliyan 500 a mutane kusan sama da miliyan 200 da shauransu a kasa ina maganar adalci a nan wannan dan wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaje ba ma 300 ba ya kamata a ce 400 ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC
shi kuwa shugaban muryar talaka na jihar Yobe Sale Bakuru sabon fegi da maturu ya ce kungiyar kwadago ta rika sara tana duban bakin gatari
yunkurin shugaban kasa na bawa ƴan Najeriya tallafi wannan yana da kyau saboda idan aka yi la'akari a kasar ba wai ma'aikata ne kadai suka fi wayanda ba sa aiki yawa wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa to idan aka kara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fotun da dai wannan radadin cire tallafin man fetur din ya shafi kowaye a kasar nan sannan ita ma kungiyar kwadago da TUC kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba karin albashi ba laifi bane kware da gaskiya na bukatun karin albashi amma dai maganan gaskiya naira har 300 ba abu ne wanda zai yiwu da kuma ba abu ne kuma da hankali zai dauka ba ya kamata ita ma ta yi tunanin ta nazo ta duba ta ga yanayin yadda kasar yake
amma dan majalisa mai wakiltar tsanyawa a jihar Kano injiniya Sani Bala tsanyawa ya bada hujjar da yasa majalisar wakilai ta amince da bawa shugabacin Numbu izini na yin amfani da naira biliyan 500.
Mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki. To ko in an yi hakan abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi in ma hali yayi kafin wata shidan yayi inda za a ƙara muna sake kira ka cewa a duba a ga yanda za a sake dada wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki.
Kungiyar kwadago ta ce za ta ci gaba da zama na keke da keke da shugaban kasa saboda a nuna masa muhimmancin ƙara albashin domin waɗannan tallafin ba za su taka kara su karya ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Madina Dauda. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Washington DC a kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za su yi sauraron mu a cikin mutar VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka akan iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafiyar Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare ga ansarin da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dake garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Al-Hikaya gare ka.
Alhaji Musa Yola, za ki amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan, sannan kuma da kaɗan da watakila daga tarihin Fulani.
Ai kuma sai mafi yawa abin da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani don kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani le'i zubeta le'i fulbe wadi walabe wadi sukurin wadi mare wodi sulubawa wodi
wodi musa yana mun barki kusan ka kuma fulatancin gaba dai kuma da Hausa muke so a mana magana.
To akwai bawa, akwai bawan koyi, akwai sulubawa, akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani da kace aku, akwai abinan suku, akwai sulubawa, akwai bawa. To wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke, a arewacin Najeriya din nan. Don haka kaga wani gari ba suke da su kabilu kaɗan ne suke a wani ɓangare, kaga sun duba suna Sokoto Katsina. Abin da ake faɗa cewa Hausa Fulani, ai Fulani ne suka zo zuwa Hausawa. Hausa ka yi Hausawa ne su asalinsu, suna da kabilunsu Gobirawa, Agalawa, Kusumbawa, suna ba su da yare sai Hausa. Amma sai wannan duk a jiya aka ga kamar Hausa ka sarautan kar da Hausa ba zuwa Hausa ba Fulani ba ne. To ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Najeriya sojoji 12 ai an takaita in ba ka sun kai 30 in ka koma da su jama'a da zuwa su kata mu zuwa wanda ba sa su a cikin lissafi ba. Na ga kaga baban da suke kai Najeriya gaskiyar magana in yawan Fulani ne. kuma duk da ma'anin yankin Najeriya duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma asusun daga Najeriya ne sai da kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Najeriya dai ma abin da fara maka dan bai fika sai daya bisa uku na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da faran nan kuma yana da wasu a kabila wasu a wani wuri za su ya fada wanda ko kabilu kai kan biyar na kabilun Fulani ne ko mun koma Fulani masu kiwa jeji ba ba fadi ko dai daga ciki ba to dan haka bai tsammani za a samu wani wata kasa da take da Fulani ne a fahimta ta dai wanda kai Najeriya
akwai Fulani nan a jamhuriyar Niger na tuba yi ma tafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na tuba zuwa Senegal ba na jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulani duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulani ga ba na Najeriya ma daga Futatoro suke Futatoro kuma daga kasar jihar da Sinna Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai ba farfa da ka haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda ya zo so mu haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani ne dingoli suka tsallako suka shiga Najeriya da suka so mu fara alayen da suka yi yawa a da dama cakkazan suka da abin da suka malanke ne kamar su asalin da sauransu amma Fulani ga asalin sa daga sai suka taso suka shiga Najeriya
Futatoro ina mana karin bayani mu fahimci me Futatoro ne
Futatoro gari ne dai sai so inna lokacin da bazuwa da wannan masu agaba ya zo tarihin da wazir zuwa da rubuta da yau sai aka aura masa da ya wace ake da sai Bajjo Mango Bajjo Mango ita din nan da aka aura su da ta haifi yara guda hudu suka so Fulatanci da Roboba da Ruyo da Manasi na manta sunan da su hudu suka fara Fulatanci nan ne ko an sani asalin Fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna wurin ya zo ba a yage suka bi suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abin da wannan Baziru Junaidu sai rubuta littafi na karanta wurin ba tare da kai na gina shi ba
Baziru Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
eh wani Sokoto
eh Baziru Junaidu Sokoto Baziru Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka aure Uguba ya haifi yaya huda hudu da ayyan nan da litan yanzu za a faɗi ko da dangin Fulani wanda ya aike su su wannan suka zo ma fada sunan wannan kakanninsu da aka aure da Bajjo Mango su yaran su wakuru shi ne da suka samu suka yi yawa aka yawa suka so ma fada da wannan kawunan su asalin wato sun so wazayen su wani suka je tun da an ce asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya
Uguba din ne shi waye ne kawai a cikin wannan lalata
na sai ana faɗa cewa sai Uguba an nafi a cikin zuwa annabi Ibrahim daga Bagadada
shi ne ta ko wajajen kasar Mali a nan ne aka wannan garin nan Futatoro
to a Futatoro ne zan sarkin sai ya su Bajjo Mango ya aura ya so mu aifan Fulani so yaran guda su so su mai Fulani abinda Baziru zai da rubuta ne ba ne Musa ya fara ba
kuma sannan sai suka rika yawo suka taho suka fi yawa nan yankin
Najeriya yawa a can suka so mu fada da asalin wancan da ka samu so kuro din Fulani suka yin jaye su suka wasu suka bazu suka fara suka bazu suka fara duka wurayen nan suka ce za su koma asalin baban su inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya suka zauna daya daga cikin su masu rabiya sun zaman su a Kamaru da nan din da duka
kuma wasu Fulani da na gamu da su zan iya cewa nan dabdama Abuja wajajen yankin kefi din nan da kauyukan da suke zagaye da nan ya sunan Fulani ne yadda shanu su amma ba sa jin Fulatin cin ko guda ɗaya su kuma wani dangi ne waɗannan
a sa ne suka batar da su mutane kamar sun lubawa ne ga suna masu boko da suna nan sun lubawa ne amma ba sa jin Fulatin cin don zaman ƙasar Hausa yanzu ko kogo nan gombe da muke magana yanzu din nan wajigida kake ji ana Fulatin cin da sarakin gombe yana jawabi kowane tare da Fulatanci ke da mutane fudu suna Fulatanci sarakunan suka daina yin Fulatanci shi yasa talakawa masu ka suyar da Fulatanci a dama wanda yake ciniki yake da kuma hudan da ce Fulani ke da shi yasa har yanzu har kabilinsu suna jin Fulatanci ciniki da Fulatanci yake wanda zai kawo haka
haka na Alhaji Musa Yola na je kwanaki nan Mambila a nan Guroje inda na samu wasu ma Arab shiwo ne amma fulancin suke sai ka dauka duka ma Fulani ne
a Guroje ba mutanen ba Fulani ne wa nuka saka da Yobe nan bayan su suka zauna a Guroje na san zauna a Guroje su ne akwai kuma Rahaji akwai Geroji akwai kai na malgamin su ne suke mamida kuma mamida har suke din suke nan 1960 da naje mamida lokacin kowa da feeling gonan sa iyakacin sa samu sa shikara yau ba su ba su suke samu wani ba 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 da Fulani ne
Alhaji Musa da ko wani abu da ake cewa ko Fulani kuna da shi shine duk da an ce ba kwa yarda da rini amma kuma ba kwa manta gaba wato ma nan muku ne laifi sai ku bayan shekara nawa ne sai ku rama me zaka ce kan wannan
wannan hali na dan nayi bai kamata dan adam ya sanar mutum in ma an kyautata masa kada ya manta kyautar da aka masa in an su an muna na masa kada ya manta da muna na masa ba daidai bane dan adam ya manta haka Allah ne ya mana haka duka duk wani mai zama jaki kenan in ma an kyautata masa zai mantawa da kyauta kuma an cuce zai manta da an kyautar an cutar da shi dole kuma Allah ma kai ce yayin an cuce ka ko karama ko gobe abin da ka cuce ka sai amma inda kai hakuri sai yafi
Alhaji Musa kamar na tabo ka har hulatancin da kake fara tasowa ne ai
eh da ba haka bane daidai ne ayin fadi haka dan gaba da ya fulata ni mutum mai kirki bai kamata ya manta da abin da aka masa ba duk mutumin da yake manta abin da aka masa da abin da aka yi masa da abin da aka cutar da shi ya manta da ya zama dabba
kai ne ku ga shi wannan zanta da ko ta al'ada ta Fulani ta kulaku da ake magana da an san Fulani mutane ne masu jin kunya masu kawaici amma yanzu sai ke ga an samu matsaloli wasu yaran Fulani har ana samun cikin wadanda suke ma sace mutane har da fushi da makami ma sai ka samu akwai Fulani
a cikin ba zan magace ya ga zan ga maka duk in kai sata ba nan ba a Najeriya ba amma ba mai karfin jicewa sai sata sai sata bairo amma sata da dare hanya fata in ma fa mai zai yi kawo zakon zai yi na jere na sai bu Fulani ko ana soko a susu fili ni dan Fulani na susu ke Fulani akwai na zaure akwai na jeje cuta da su aka yi aka kare sanin su da ma sanin su ka sani me za su yi to bayan sa da mai aka saka musu dole an sai cutan sai za ka yi wallahi kuma rashin kunyan da kake suke yi da can bu Fulani ba Fulani ba ka ga ban Fulani yana cin yana ci abinci a kasuwa banda yanzu zaman da aka kawo yau ko fura akwai zaurukan da ake zuwa safura ko da kun da Bahaushe ma da furan a zaura ake kai masa to amma ga ga yanzu an zama kara zube an yada al'ada an yada addini an yada komai an koma an kama abin da ba sani ba
akwai alamun cewa za a iya dawo da shekaru na baya can da irin waɗannan al'adu masu kyau aka yi su zuwa nan
yana da wuya ainihin sai in mun koma na farko tukuna ma ai ba mu da kasa ma da samu ne dukkan mu mun mai da kasan muna zaune kawai kaman ka zo kai loji ne zaka wuce kuma Najeriya ne take kasan ba mu da wata kasa banda wannan kasar amma haka ba ma kishin kasar sai kanmu duk wanda ya zo din na abin da suke mutane tunanin sa da matar sa ya yan wansa ba ran sa dasu ba da muke ba
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda an samu na tambaya kan tarihin Fulani da wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ni Ibrahim Kalama Sai Garba ke cewa sai makon gobe
a gai da Malam Ibrahim yanzu kuma sai
wasanni a takaice
what is our Birtaniya ta wanke tsohon dan wasan Manchester City Benjamin Mendy daga laifin yiwa wata mata fyaɗe tare da yunkurin aikata laifin kan wata matar ta daban an zargi matashin ne mai shekaru 28 da yunkurin aikata wata mata yar shekaru 24 fyaɗe a gidansa dake Matron St Andrew a watan October na shekara 2020 an kuma zargi Mr Mendy da yunkurin yiwa wata mata fyaɗe mai shekaru 29 wadda tace ita ma an yi lalata da ita a gidansa shekaru 2 da suka wuce haka na zuwa ne bayan da aka wanke shi daga laifukan fyaɗe 6 a wata shari'a da aka yi a baya a watan Janairu dan wasan na Faransa ya barke da kuka yayin da alƙalin alƙalan kotun ya karanta hukunci da laifin bayan shari'ar da aka shafe makonni 3 ana yi a kotun Chester Crown hukumar kwallon kafa ta Afrika a madadin FIFA ta fitar da jadawalin wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya bangaren kasashen Afrika hukumar FIFA ta dakatar da Al Nassr daga sayan sabbin yan wasa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da kungiyar kwallon kafa Al Nassr daga sayan kowane irin nau'in dan wasa har sai ta biya bashin da ake binta game da cinikin dan wasan gaba na Nigeria Ahmed Musa wadda kungiyar ta saya daga Leicester mai doka Premier a wancan lokaci hai lau dai muna bangaren FIFA inda FIFA ta dage dakatarwa da ta yi wa Zimbabwe daga halattar gasar AFCON sannan ta kafa wani kwamitin wacin gadi da zai sanya idanu kan ayyukan hukumar na tsawon shekara guda na ya bada karamawar yan kamaru a gare ni Mbappe sauraron Faransa Kylian Mbappe yace yanzu haka yana gudanar da ziyarar sa a kasar Kamaru a matsayin mahaifar mahaifinsa yace karamawa ce matuka da yanzu ya samu damar sa kafa a mahaifar sa ta kasar Kamaru wadda ke zama mahaifar mahaifinsa a jawabin sa ga manema labarai Mbappe mai shekaru 24 yace cike yake da farin ciki ganin sa a kasar ta Kamaru da yadda mutane ke ci gaba da nuna masa kauna lalle ilahin yana jin daɗi Paris SC Germany na neman yi wa Bayern Munich yankan baya a gawarcin Harry Kane daga Tottenham ita kuwa Manchester City ta kwalla faranta akan dan wasan Bayern Munich Benjamin Pavard dan kasan Faransa a matsayin wadda ta fito ta saya idan dan bayan Ingila kyale walke ya koma wajen zakarun na Jamus Liverpool za ta duba yiwuwar shiga goyen bayan sayan dan wasan tsakiya na Brighton Moses Caicedo mai shekaru 21 idan Jordan Henderson da Fabinho suka tafi kasar Saudiya ana sa ran Liverpool din ta sayar wa Al Ittihad Henderson kan kusan fam miliyan 10 Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gai da Lado Salisu yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice Sir Filo a takaice an kwantar da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani asibitin kasar domin duba lafiyarsa amma yana cikin koshin lafiya kamar yadda ofishin sa ya bayyana a yau Asabar ba tare da nuna alamun mika mulki ba Netanyahu mai shekaru 73 shugaban kasar da ya fi dadewa kan karagar mulki ya yi korafin ciwon kirji to amma yana cikin hayyacinsa a lokacin da yake kan hanyar sa ta zuwa asibitin Sheba dake garin Tel Hashuma kuma da kansa ma ya taka ya shiga ɗakin gaggawa inji gidan talabijin na Channel 12 na Isra'ila hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya Juma'a cewa miliyoyin 'yan ƙasar Sudan ba za su iya samun kulawar gaggawa ta rashin lafiya ba domin yaƙi ya haifar da durƙushewar kusan tsarin kiwon lafiyar ƙasar baki ɗaya ofishin kula da ayyukan jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa tashin hankali da ƙarancin kayayyakin aiki ko kuma mamaye cibiyoyin kiwon lafiya tare da kai musu hare-hare na yin mummunan tasiri ga rayuwar mutane da kuma damar su ta samun kulawar lafiya Amurkawa na ci gaba da bayyana rashin gamsuwa da yadda demokuraɗiyya take tafiya a halin yanzu a ƙasar a cikin wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a daga kamfanin dillancin labarai na Associated Press kusan rabin Amurkawa wato kashi 49 cikin 100 suna cewa demokuraɗiyya ba ta aiki kamar yadda ya kamata a Amurka
to masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin za ku yi shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya tana ka muku shirye-shiryenmu na yau da Salamun Abu wanda haɗa shirin tare da bada umarni sai injiniyan mu Teo Malam Manish Wan daga nan birnin Washington DC ne Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.